sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25, 16. Masu sauraron jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashi ce kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masauri assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku yau Asabar 19 ga watan Maris na shekarar 2016. Ladan Ibrahim Ayo ne daga birnin Washington DC, tare da Sahab Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi, Sahab ba mu kanun labarai.
A Rasha, wani jirgin fasinja daga Dubai ya yi hadari lokacin da yake kokarin sauka a kudancin kasar, ya halaka illahirin waɗanda suke cikin sa mutum 62. Turkiya, wani dan kunar bakin wake ya kai har yawa sabar ya kashe Allah mutum 5-7 daga cikin su waɗanda suka jikkata suna cikin wani mummunan yanayi. Prime Minister kasar Belgium kuma ya kira kawo babban wanda ake zargi kan harin da aka kai a birnin Paris bara a zaman muhimmin mataki wajen karfafa salon mulkin demokradiya.
To madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa zaben da za a sake yi gobe yana nan daram.
Ana son Caesar a yi zabe na gaskiya da gaskiya kuma kowa ya ga abin da aka yi.
Sai kuma irin alfanu da ke tattare da taron inganta tattalin arzikin kasar Najeriya.
Idan taron ana so ya tasiri, to sai a kawo masanan tattalin arziki wanda yake ba abin da ya shafe su da
to su abubuwan da muke dauke da su kenan. Kana muna dauke da shirin amsoshin tambayoyinku, amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A Rasha, wani jirgin fasinja daga Dubai ya yi hadari lokacin da yake kokarin sauka a birnin Rostov Don a kudancin kasar, ya halaka dukkan mutane 62 da ke cikin sa. Jami'an kasar suka ce jirgin kirar Boeing Samfurin 737 yana kan hanyarsa ne daga Dubai. Akwai fasinja 55 da ma'aikatan jirgi 7 a cikin sa. Kwamitin masu bincike na Rasha suka ce suna zaton kuskuren matuka da munin yanayi da kuma wani lahani daga jirgin suna iya zama daga cikin dalilai da suka haddasa wannan hadari. Kamfanin jallancin labaran kasar da ake kira Novosti ya buga rahoton cewa masu aikin ceto sun gano ɗaya daga cikin na'urorin ɗaukar magana na jirgin, suna kuma kan neman na biyun. Bayanan da suke cikin waɗannan na'urori za su taimaka wajen ba da haske kan abin da ya auku jim kaɗan kamin aukuwar wannan hadari. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce taimakawa dangin waɗanda hadarin ya ritsa da su shine jigo, kamar yadda aka ji daga bakin wani kakakin fadar Kremlin na shugaban kasar ya faɗa. Kamfanin jigilar fasinja da ake kira Fly Dubai da kuma kamfanin Boeing duk sun miƙa ta'aziyya ga iyalan waɗanda hadarin ya halaka. Kamfanin Fly Dubai ya ce fasinjojin sun haɗa da mata 33, maza 18 da yara 4. A Turkiya, wani dan kunar bakin wake ya kai har yawa saboda ya kashe akalla mutum 5-7 daga cikin waɗanda suka jikkata kuma hali da suke ciki yana da tsanani, kamar yadda ma'aikatar kiwon lafiyar kasar ta yi bayani. Wani jami'i ya ce 12 daga cikin waɗanda suka jikkata yan wasu kasashen ƙetare ne. Fashewar ta auku ne a wani titi da ake kira Istiklal, inda babban yanki ne na kasuwanci da ke tsakiyar birnin Istanbul da galibi yake cike makil da mutane a ƙarshen mako. Nan da nan 'yan sanda suka killace wurin, kuma motocin ɗaukar marasa lafiya da ƙwararru na neman shaidar abin da ya faru suka isa wurin. Ministan harkokin wajen gidan Muhammad Javad Zarif da yake ziyarar aiki a Istanbul ya yi Allah wadai da wannan hari, daga nan ya miƙa ta'aziyya ga al'umma da kuma gwamnatin ƙasar. Haka nan shi ma ministan harkokin wajen Faransa Jean-Marc Ayrault da kakkausar lafazi ya yi Allah wadai da harin wanda ya kira mummuna da ragagen mutane suka kai. Ya ƙara da cewa hukumomin Faransa suna goyon bayan ƙasar Turkiya, tuni ma ƙasar take kan shirin ko ta kwana bayan hare-haren da aka kai a babban birnin ƙasar har sau 4 a bara. Na baya-bayanan da aka yi shi ne na ranar 13 ga watan nan da ƙungiyar 'yan tawayen Kurdawa suka ɗauki alhakin kaiwa wadda ya halaka mutane 37 har da maharan su 2. Prime Minister ƙasar Belgium Charles Michel ya kira kama babban wadda ake zargi kan harin da aka kai kan birnin Paris ranar 13 ga watan Nuwamban bara a zaman muhimmin abu a yakin ƙarfafa salon mulkin demokradiyya. Prime Minister Michel da kuma shugaban Faransa François Hollande sun yi magana da manema labarai jiya Juma'a a birnin Brussels bayan da aka kama Salah Abdussalam a yankin Molenbeek na birnin Brussels ɗin. Shugaba Hollande yana birnin ne domin ya halarci wani taron shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai. Hukumomi suka ce Abdusalam ya ji rauni a kafa kuma ana masa jinya a asibiti. Ana sa ran hukumomin kasar za su ta sake sa zuwa Faransa cikin kwanaki masu zuwa. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Cuba wata yar tawayen kasar mai suna Miriam Leiba za ta fada shugaban Amurka Barack Obama cewa tana gode masa saboda irin manufofinsa kan kasar wadda tace yake inganta rayuwar mutanen Cuba da kuma yadda suke kallon sauran duniya. Leiba wacce tana daga cikin wadanda suka kafa wata kungiyar da ake kira mata cikin fararen tufafi a kasar wacce kungiya ce ta ƴan adawa wata kil za ta samu biyan bukatar ta na ganawa da shugaba Obama. Domin ofishin jakadancin Amurkan a Cuba ya gayyace ta ta halarci wani abinda ta kira wato abinda ofishin ya kira muhimmin taro a ofishin da ke birnin Havana. Takaddar gayyatar ba ta ambaci sunan shugaba Obama ba, amma gayyatar ta zo ne a daidai lokacin da yake ziyara a kasar, kuma za a yi zaman taron ne kamar yadda gayyatar ta nuna ranar Talata da safe. Leiba wacce yar jarida ce mai zaman kanta ta ga muryar Amurka cewa idan ganawar da shugaba Obama ne za ta saurari ra'ayoyinsa sannan daga bisani ta bayyana nata. A Brazil wani alkalin kotun kolin kasar ya hana tsohon shugaban kasar Luiz Inácio da Silva karbar mukami a majalisar ministocin kasar mataki da zai karba da idan ya karba zai bashi kariya daga fuskantar tuhumar cin hanci da rashawa. Alkali Gilmar Mendes wadda ya fidda hukuncin da ya yanke a daren jiya Juma'a ya ce baiwa tsohon shugaban kasar mukami a majalisar ministoci zai kasance hawan kawara ga tsarin mulki. A Brazil ministocin kasar suna da kariya daga shari'a gaban kananan kotunan kasar kan zargin aikata laifi, amma ana iya gurfanar da su a gaban kotun koli. Shirin shugaban kasar Dilma Rousseff na nada tsohon shugaban kasa Lula a majalisar ministocin kasar wadda ya janyo cece kuce da zai iya bayo tsohon shugaban kasar kariya daga fuskantar tuhumar cin hanci da rashawa da kuma halatta kudaden haram. Masu bincike suna zargin hakan ya auku ne a ma'aikatar man wato man fetur na kasar.
Faran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To maro faro takon da kasar Niger inda ake harama gudanar da zaben shugaban kasa zagaye na biyu gobe idan Allah ya kai mu. Ga Ibrahim Kalmasi Garba da halin da ake ciki.
To kamar yadda aka sani gobe Lahadi 20 ga wata za a yi zagaye na biyu na zaben shugaban kasar Jamhuriyar Niger inda za a fafata tsakanin shugaban kasa Isuhu Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya wanda ya zo na daya a zagaye na daya da kuru'u sama da kashi 48 cikin 100 da kuma madugun ƴan adawa Alhaji Hamu Ahmadu na Modan Lumana wanda shi kuma ya zo na biyu da kashi 17.7 cikin 100 na kuru'un wanda kuma a halin yanzu aka kai shi kasar Faransa jinya daga gidan yarin da aka daure shi a Jamhuriyar ta Niger bisa wani zargin da ake ta cece kuce akai. To tuni dai hukumomin da abun ya shafa kama daga na tsaro zuwa na zabe da ma kungiyoyi masu zaman kansu suka dau harma kamar yadda za a gani da zaran an shiga gari ko ma an je cibiyoyin waɗannan hukumomin. To sai dai ko a shekaran jiya dinnan sai da gamayyar kungiyoyin adawa ta sake kiran ƴaƴanta cewa kar fa su je wurin zaben, a maimakon haka su yi zaman su a gidajen su su rinka addu'o'i kawai, wanda hakan ya saba ma ra'ayin madugun ƴan adawar Hamu Ahmadu wanda shi kuma ke son a yi zaben. Dazun nan mun garzaya hedkwatar hukumar zaɓe ta ƙasa Sini a takaice inda majoyi suka sake tabbatar mana cewa za a gudanar da zaben kamar yadda aka tsara a gobe Lahadi. Kuma an jima kaɗan ma hukumar ta Sini za ta kira taron manema labarai ta bayyana inda aka kwana game da shirin zaben na gobe. To tuni dai ƴan ƙasa suka yi ta bayyana ra'ayoyinsu kamar haka.
Yawwa sunana Haruna. Yawwa to alhamdulillah ra'ayina bisa kan wannan zagaye na biyu da a tabbatarwa ƴan Niger ana son siza a yi zaɓe na gaskiya da gaskiya kuma kowa ya ga abin da aka yi.
Assalamu alaikum. Yusha Salisu Dati. To amu ba yadda za mu iya gai saboda muna cikin wani hali yanzu tunda mai gidanmu bai da lafiya ai ba wani abu da za mu yi.
Ba za su yi zaɓe ba da suka ga sauran jam'iyoyi kawar mu, saboda suna ta wani korafe-korafe da harko suna nuna cewa su ba za su tai zaɓe ba, ba za su tai zaɓe ba. Da suka ga sauran jam'iyoyi kawar mu, MPN kishin ƙasa, mun zo mun kawo haɗin gwiwa mun ma Muhammad Yusuf Zaki Alliance goyon baya 100%.
Na Malam Hassan, kuma son ƴan siyasa su taimaka ma talaka, kuma su taimaka ma matasa su gyara mana garin Dosu.
Wace matsala ta fi damun matasa a Dosu?
To gaskiya dai matasan Dosu dai babu aikin yi yanzu, wallahi dai ba su kana karatu.
Wasu ƴan jamhuriyar Niger kenan ke bayyana ra'ayoyinsu game da zaben na gobe. Ibrahim Kalmasi Garba, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Har yau muna kan maganar zaɓe, amma wannan karan a jihar Rivers ɗin Najeriya, inda ake sake zaɓen 'yan majalisar dokoki da na wakilai. Kuma na zanta da wakilin Mulamido Abubakar, wanda ya ce zaɓe dai na tafiya daidai a wasassa, amma kuma yanzu haka an yi gaba da sakataren gwamnatin na jihar. Mulamido ya fara muna bayani ne akan yadda zaɓen ke gudana.
Zaɓen na gudana lami lafiya a sassa daban-daban na jihar ta Rivers, musamman a birnin Fatakwal, wurare da dama da na ziyarta. Sai dai kuma ga duka alamu ba zaben ya bar baya da kura, domin an samu tashi-tashin hankula a sassa daban-daban na karamar hukumar, wato na ƙananan hukumomi daban-daban da ke jihar Rivers, musamman karamar hukumar Abonima da kuma wani yanki na karamar hukumar Gokana da ke can yankin Ugoni, kamin a ci gaba da gudanar da zaben.
To ina jami'an tsaro suke, domin an ce an kawo jami'an tsaro har sama da 6,000.
Ba shakka an tanadi jami'an tsaro na haɗin gwiwa, kama daga sojoji da 'yan sanda da sauran jami'an tsaron haɗin gwiwa. Wannan al'amarin ya faru ne sakamakon su jami'an tsaro suna iya bakin kokarinsu game da aiki, kamar yadda shi mai mataimakin babban inspector general 'yan sanda DIG, wato AIG Bolanta, ya shaida min ta wayar salula a lokacin da na tuntube shi. Amma wasu ne da ake zargi kamar 'yan bindiga ne ko waɗanda suka ajiye makamansu, su ne suke kai farmaki a sassa daban-daban na ƙananan hukumomi 23 da ake da su a jihar Rivers. Ko da yake dai a baya ma rundunar sojan Najeriya ta fitar da sanarwar cewa an kashe mata jami'an soja da dama, yayin da kuma bayanai suka nuna cewa a yau ɗin nan an samu wata mota da aka kama da kayan soja da kuma kayayyakin hukumar zaɓe, waɗanda yake ana kyautata zaton na Jabuni. Duk da haka dai da na tuntubi magana da rundunar 'yan sandan jihar Rivers, ya ce suna gudanar da bincike.
To Lamido, idan an ce an samar da jami'an tsaro wadatattu, ya aka yi kuma ake samun ire-iren waɗannan abubuwan? Kenan ba su wadata ba kenan?
Duk inda ka bi dai a jihar ta Rivers da sauran ƙananan hukumomi, za ka tarar da jami'an tsaro musamman na sojoji da 'yan sanda da jami'an kula da kwantar da tanzoma, wato mobile. Duk da yake dai a cikin gari a iya cewa gaskiya ba isassun jami'an tsaro, sojoji ne suke a kan hanya, amma wuraren zaɓe za ka ga ba cikakken ba jami'an tsaro sosai. Don haka kuma su waɗannan matasan da ake ta zargi suna ta da ƙayar baya, jami'an tsaro suka ce sun fito da wata dubara ta gane su. Saboda haka dai kamar yadda suke bayani suna iya ƙoƙarinsu.
To mu koma kan batun ainihin shi kanshi zaɓen. Ya hitowar jama'a, sannan kuma kayayyakin zaɓe da abubuwan buƙata na da zai samar da zaɓe ya isa kan kari?
To gaskiya Ladan, ta ɓangaren zaɓe akwai matsala, domin mazaɓu da dama da na ziyarta kayan aiki ba su iso cikin lokaci ba, a wajen ƙarfe 11 zuwa 12 na rana ba a kai kayan aikin zaɓe ba. Amma wasu kuma mazaɓu da na ziyarta ana gudanar da zaɓe lami lafiya, yayin da kuma aka kai kayan aikin zaɓe.
To ya magana fitowar mutane?
To cikin garin Fatakwal gaskiya ba a samu fitowar jama'a ba. Idan aka yi la'akari da idan ana gudanar da zaɓuɓɓuka irin waɗannan na gama gari, wato za a ce jama'a ba su fito ba kamar yadda ya kamata. Amma dai a wasu sassa kuma da na ziyarta an samu fitowar jama'a, kamar yankin Ugoni da ya haɗa ƙananan hukumomi guda 6 na jihar Rivers.
Madalla tattaunawa mu kenan da wakilin Mulami da Abubakar dake yankin Niger Delta. Idan an samu karin bayani a ji a shirinmu na anjima. A can babban birnin tarayyar Najeriya ko za a gudanar da taron inganta tattalin arzikin ƙasa ne. Abinda Hassan Maina kai ne duba mana alfanun wannan taron a cikin wannan rahoton.
Kwararre kan tattalin arziki Malam Yushewu Aliyu ya ce wannan taro ka iya fito da manufofin da za su iya canza rayuwar 'yan Najeriya.
Shi wannan National Economic Council ina tsaron dole a cikinsa ne sai an yi maganar Treasury Single Account wanda jihohi za su tattara kuɗaɗensu domin shirya aikace-aikacen da za a yi wanda zai canza rayuwar mutanen Najeriya. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma shi irin wannan Economic Council meeting wanda ya haɗa duka stakeholders kenan a gwamnatance zai dole ya taɓa wato karkasuwan tattalin arziki wanda ake cewa diversification da kuma priority wato gurin da gwamnati take da interest musamman a irin kasafin kuɗin da aka yi wanda ya shafi gwamnati za ta zaɓi inda ya ci amfana da inda za ta fi kashe kuɗi tun da a cikin zero based budget abin da zai fuskanta kenan. Dole a magana akan corruption saboda a cikin kuɗaɗen da ake ƙoƙarin karɓowa a hannun mutane ya haɗa da kuɗaɗen gwamnati tarayya ya kada kuma da kudin gwamnatin jihohi.
A nasa bangaren masanin tattalin arziki Alhaji Abubakar Ali ya ce wannan taro muddin ana son yayi tasiri to dole a fadada shi.
Dama wannan council ne wanda yake na gwamnatin tarayya kuma mutanen gwamnati ne saboda haka idan taron ana son yayi tasiri to sai a kawo masanin tattalin arziki wanda yake ba abin da ya shafe su da gwamnati ba abin da kuma gwamnati zai yi musu saboda haka sai su kawo shawarwari. Amma idan ka duba wannan National Economic Council wannan taro ne dama wanda mataimakin shugaban kasa da gwamnoni su suke wannan taron nan. Taro ne wanda yake kuma ba wani abu yake haifarwa na amfani ba. Saboda haka idan ana so wannan ya tasiri dole a shigo da masanan tattalin arziki da ma'an da bankuna hatta ma masu canjin kuɗin nan da ake dai da su. Mutane ne taro za a yi ne na kasa gaba daya. Kowa ya shigo da ra'ayin shi. To amma idan dai muddin ne gwamnati ne za a abin abun hanya ɗaya yake tafiya kowa sai ga meye ne shugaban shi yake so ya ji meye wannan yake so ya ji amma ba za a duba halin da muke ciki a yi mata magani ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
So ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama lalle shugaba ne ne sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama an shin waka ta in kadi hujjar bari in bude ma.
To an gaishe ka Hassan Maina Kaina, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe 11 na safe da minti 18 ga kuma shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah muna so mu ji kowa yafi kuɗi a nahiyar Afirka. Idan aka fitar da shi ƙasashen duniya shin shi na nawa ne cikin su? Masu tambaya Bala Muhammad Dambuwa da Ibrahim Muhammad Karasuwa da Arabiyu Awwal mai faci gidan Maɗi Sokoto Najeriya. Muryar Amurka, dan Allah ku bani tarihin asalin Ibo. Shin daga wani jinsi suka fito suka zo Najeriya ko kuma dama a Najeriya suke? Mai tambaya Isu Hundila Faki jihar Kaduna. To bari mu fara da mai saukin wato ansar tambaya kan wanda yafi kuɗi a nahiyar Afirka da kuma matsayinsa a jerin attajiran duniya. Malam Arabiyu Muhammad, mutumin da yafi kowa arziki a Afirka shine Hamshakin dan kasuwan nan dan asalin jihar Kano ta Arewacin Najeriya. Shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliku Muhammad Dangote, wanda a yanzu haka ke da kuɗi wuri na gugar wuri dala biliyan 16 ko a ce dala miliyan 16,000. Hasali ma kafin wata matsalar tattalin arzikin da ta shafi wasu manyan kamfanoni a Afirka ciki har da nashi ya taba mallakar dala miliyan 20,000. Game da babi na biyu na tambayar ka kuwa, Dangote ne na 67 a yawan kuɗi a duniya, yayin da attajirin nan ba Amurka mai kamfanin Microsoft Bill Gates shine na ɗaya a duniya, inda ya mallaki wuri na Google wuri dala miliyan 76,000. Sai kuma ansar tambayar haɗin gwiwa ta su Bala Muhammad Damban da Ibrahim Muhammad Karasuwa da Arabiu Awwal masu son jin tarihin ƙabilar Ibo. Idan masu tambayar na saurare, to an dace ga daɗaɗɗen ɗan jarida ɗan ƙabilar ta Ibo kuma majiyin Hausa Raɗau, Mr. Alphonsus Okoro Igwe daga jihar Abia zai baku ansa.
Dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji Maɗaukakin Sarki don bani damar bada wannan tarihi a takaice. A bisa gaskiya dai, mawuyacin abu ne mutumin zamani ya ce ga ainihin asalin ƙabilar Ibo. Amma tarihi na nuna cewa an samu al'amun tsirar tukwane a yankin Nsuka tun duniya na duhu, wato kimanin shekaru 3,000 kamin da awa. Wannan babbar manuniya ce mai bayyana cewa haifaffun Ibo ainihin ɗan yankin kudu maso gabashin Nigeria, inda yawanci suka kasance har yau. Babu shakka ƙabilar Ibo ta ja hankalin duniya gabaki ɗaya dab da zuwa Turawa sama da shekaru 700 da suka gabata, wato a ƙarnin 15 kenan. Amma kamun wancan lokacin, rayuwar mutanen Ibo kusan ɗaya ne da irin na Hausawa, sai dai da ɗan bambanci. Kamar a fannin tsarin mulki da shugabanci, an bar wa dattawa ne a lokacin, wato babu sarki ko masarauta a lokacin. Kuma dattawan ne ke kula da duk abin da ya shafi shari'a da hukunci da yanke shawara. A fannin wasu al'adun gargajiya ko ɗabi'u, akwai tsarin aure da ya kunshi nema da baiko da ɗaurin aure da bikin aure da zaman aure da sauransu. Akwai kuma zamantakewa da ke tattare da zaman lafiya, dangantakar kishiyoyi, agwalanci da ɗan'uwantaka da sauransu. Lokacin ma akwai tsarin makwabtaka da ke tattare da aikin gandu da aikin gaya da abota da sauransu. A fannin kuma adabi, musamman da adabin baka, akwai ire-iren su tatsuniya da almara da sauransu, wato a lokacin kenan. Kuma fannin maganganun azanci, lokacin da yana tattare da take da kirari da habaici, karin magana, kaciti-kaciti da salon magana da adon harshe da sauransu. Lokacin ma akwai tsarin waƙoƙi, musamman da na aiki. Kuma akwai waƙoƙin yara ma lokacin, na maza da mata. Lokacin ma akwai ire-iren su wasan kwakwayo da aka yi wurare daban-daban a yankin. Nan kuma lokacin akwai ma sana'o'i irin na gargajiya, kamar su tsira, musamman ma lokacin tsirar jan karfe. Akwai kuma tsirar tukwane da kuma saka, musamman da sakar a wannan a su tabarma da kuma su kwando. Akwai kuma sana'o'i ta gargajiya irin su noma dai da kuma su, wato kamun kifi kenan. Akwai dai ire-iren wannan lokacin. Sannan fannin bukukuwa, akwai dai irin na su irin dai na dodo, wasan dodo, akwai kuma na sabon doya, akwai kuma wanda ake ce da shi ebe. Ebe irin dai na sa'o'i ne wanda kusan ma aka haife su lokaci ɗaya, irin dai sun kai ga wani masayi ne lokacin. Idan suka kai wannan masayin, aka yi wannan dai irin wannan bikin, a nuna irin dai sun isa duk abin da kamata a yi da mutum, musamman ma maza ne ke wannan. Akwai kuma wadda ake ce da shi iwa akwa. Biki ne irin dai iwa akwa. Wani biki ne kuma irin na sa'o'i ne kuma na irin an isa namiji. To fannin wasanni kuma akwai kamar dai yadda ake a arewa ma lokacin. Akwai kamar na mata irin tarabke, maza kuma na da akwai wasan dara da kuma kokawa. Akan yi su da lokacin. To Ibo kabilar da tana da ita ma nata tsari na kwanakin wata ko na shekara, wato kalanda kenan. Wannan lokuta har yau ma wannan tsarin da kabilar Igbo tana da kwanaki guda hudu ne na makonta. Ba dai kamar na Turawa ba, irin a ce da akwai kwana bakwai ko dai kwanaki bakwai. Ita dai tun daga lokacin har yau tana da nata abin nan da tsarin kwanakin wata da kuma shekara. To sun cikin wannan da akwai kwana guda hudu ne. To akwai Eke kwana ta farko kenan, akwai Ore ta biyu, akwai Afo, sannan kuma akwai Ngo. To garuruwa dai daban-daban a lokacin suna da dai nasu cikin wannan kwanakin da sukan ci kasuwannin nasu. Akan zo a yi mu'amala, a yi ciniki dai saye-saye da kuma abin nan. To kuma lokacin ma akwai ma tsarin yadda suke mu'amala da kuɗi, amma dai ba dai irin ta naira ta zamani ba ne. Akwai dai tsarin nata lokacin da akwai irin bani ka bani. Ma'ana kenan a turance akan ce ba ta yau trade by barter kenan. Sannan kuma a lokacin dan ja da aka samu kuɗi, wato ina ce ma arewa lokacin ma akwai irin wannan kuɗin ana ce da shi wuri, wato kawuri a turanci kenan. To akan yi sai
da harshen ku na Igbo ya ake kiran wuri din?
Wannan din wuri din oyorima kenan ake ce da shi. Oyorima ake ce da shi a lokacin. Sannan kuma irin da akwai ma a kabilar mu lokacin ma akwai irin tsarin namu na gine-gine. To irin ne ma yadda ma aka saba a nahiyar Afirka lokacin. Akwai irin su gini da kuma tabo, akwai kuma da zana da kuma bunu. To hakan dai gine-gine ya kasance a ɓangaren mu, a yankin mu lokacin. Amma ina ganin da zaran zuwa abin nan su Turawa, ina ganin aka samu canji, matukar canji. Kusan komai dai an canza tsarin komai. Shi Bature ya zo nashi tsarin musamman da ya ta mulki. Lokacin an zo aka fara tura mutane sabon duniya su je su zama bayi, wasu mashai da su aka yi a lokacin musamman matasa.
Wato Malam Alphonsus, gabanin zuwan Turawa wani addini kabilar Igbo ke bi?
Kamun musamman dai ta gargajiya ne. Addinin gargajiya ne da yadda ma aka saba a nahiyar Afirka lokacin. Irin wannan addini ne ake da su lokacin. Kuma kowa ma kusan da yana da nashi abin da yake bauta a lokacin. Akwai dai ire-iren su Itenga da Amadioha da Ungu da Agu da Ibini Ubadi da su Igwekala da kuma su Agbala. Kamar dai lokacin da
sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin ciki har da kashi na biyu na tarihin Igbo. Yanzu a madadin Mr. Alphonsus Okur Igwe da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
To ma da mun zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
A Rasha, wani jirgin fasinja daga Dubai ya yi hadari lokacin da ke kokarin sauka a birnin Rostov-on-Don a kudancin kasar, ya halaka illahir mutane da ke ciki su 62. A Turkiya, wani dan kunar bakin wake ya kai hari yawa sabar ya kashe akalla mutane 5-7 daga cikin suna cikin mummunan yanayi, kamar yadda ma'aikatar kiwon lafiyar kasar ta yi bayani. Wani jami'i ya ce 12 daga cikin wanda suka jikkata can wasu kasashen etare ne. Fashewar ta auku ne a wani titi da ake kira Istiqbal, inda babban yanki ne na kasuwanci da ke tsakiyar birnin Istanbul da galibi yake cika makil da dan adam a ƙarshen mako. Prime Minister kasar Belgium Charles Michel ya kira kama babban wanda ake zargi kan harin da aka kai kan birnin Paris ranar 13 ga watan Nuwamban bara muhimmin abu a ci gaba da karfafa salon mulkin demokradiya.
To madalla da take tattun labarin mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa, amma kafin mu tattare namu ya namu, bari mu mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Malam Hassan Alhaji Usman Garkeje saboda rasuwar mahaifinsa Alhaji Usman a garin Mubi, jihar Adamawa. Ya bar duniya yana da shekaru 100 da 'yan kai. Allah ya ji kansa da rahama, ya ƙara hankulin rashin sa, ya kyauta namu ƙarshe don tazo. yanzu amadun kuwa da kowa nan sashin Hausa musamman shi sahabu Imam Aliyu da ya taimaka mana wajen gabatar da shirin sai Caliph Gettacho da ya bada umarni da injiniyarmu na wannan lokaci injiniya Bill ni Lada Ibrahim ke cewa sai an ji mu.